الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة 21 ga watan Zulqa'ida hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 8 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya shi gaba da karatu da ake gabatarwa na zaure a wannan majalisi mai albarka da zamu fara da ألفية الأصول واللفر ربما لمي الأستاذ عبد الله غندو رحمه الله وانا درسي شيني درسي نا 39 ساتن دي قباتا أمكوانا أبيتي نا داريبيو دا 78 يوزا بتاشي بيتي دا داريبيو دا 79 to Sheikh Abdullah rahimahullah yake cewa kaza ihtimalul lafzi ma'nayin ahaduhuma yufiduhu faydaini nahawma nistajmara falyutru wa hal fi fi'lihi aw fil jimari alwutru hal in kana fi jimarihi ta'ayyana في الفعل لا في عكسه فعينا والحق مجمل لأن الأكثر فائدة عن علم مقصود يرى كذاك لفظ بين حكم شرعي ولغوي دار أثر مرعي لشارع في قوله الإثنان فصاعدا جماعة قولان ومنه قوله طواف البيت صلاة إذ محتمل للثبت إخباره في لغة أو شرع والحق حمل شارع في الشرع كذاك ما فيه المسمى الشرعي واللغوي الشرعي شرعا مرعي توضعوا جا في الحديث مما مسته نار هل لشرع ينمى أو لغوي فالأصح شرعي إذ هو عرف شارع في الشرع الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى ينتتونا wasu mas'aloli da ya kawo guda 6 waɗanda malamai suka yi sabani akan zamowar irin waɗannan lafuzza mujmalai za a dauke su ko za a kalle su kan cewa wato suna da ijmali ko ba su da ijmali wanda ma ambaci na farko ma ambaci na biyu ma ambaci na uku saura guda uku wanda su waɗancan guda uku bayanai sun gabata a kai cewa zance wanda yake mai ƙarfi idan akwai ma'anar da ita tafi zama zahiri saboda wasu dalilai to wannan ya kore ijmali kuma ya kore ijmali to daga ciki sai ce kaza ihtimalul lafzi ma'nayaini ahaduhuma yufiduhu faydaini daga cikin mas'alolin da malaman usulul fiqh suka yi sabani kan cewa irin waɗannan alfaz mujmalai ne ko ba mujmalai bane to akwai haka ihtimalul lafzi ma'nayaini a samu lafazi amma yana ihtimalin daukar ma'anoni guda biyu zai iya yiwa ya dau wannan ma'ana, zai iya yiwa ya dau wannan ma'ana. Akwai ma'ana ta farko, lafazin na iya dauka. Akwai ma'ana ta biyu, lafazin na iya dauka. To ahaduhuma, dayan ma'anonin nan guda biyu, kamar ta farko, yufiduhu faidaini, idan an dauke ta to sai yanzu lafazin hina fa'idan tadda duka ma'anonin ma guda biyu, da tashi ta farkon da kuma ita ta biyun. Idan an ce za a ihtimalin shi akan ma'anar farko, to sai yanzu kuma ma'anar ma ta biyu ita ma ta shiga. Shi kuma na biyun, in an ce za a ihtimalin ma'anarsa, to ta farkon ba za ta shiga ba. To irin wannan, in muka samu lafazi da irin wannan siga, shin za a dauke shi mujmal ko ko ba za a dauke shi mujmal ba? To mafi yawan malamai sun tafi kan cewa mujmali ne, kamar yadda zai ambata. Saboda za mu duba, idan mun dora masa ma'anar farko, to mun ce kuma ma'anar ta biyu za ta shiga. In kuma mun dora masa ihtimali na biyu, to ta farkon ba za ta shiga ba. Kaga zai zamo dai lafazin da ya dauke duka dai ma'anonin. Sawa'un mun dau ihtimali na farko ko mun dauki ihtimali na biyu. To shi yasa malamai suka ce irin wannan lafazi mujmali ne, ba zahiri ba ne. To shi ne zai ba mu misali da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama. Faidai ne yana nufin fa'idatai ne. Nahau misali man istajmara falyutir. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda a Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ya ruwaita, wanda hadisin al-Imam Ahmad ya ruwaice shi, haka al-Imam al-Bukhari, haka al-Imam Muslim da sauran malamai, cewa in mutum zai yi tsarki na istijmari, to falyutir, yayi wutiri. Idan mutum ya yi fitsari ko gaye ne, sai zan ba da ruwa zai amfani ba, zai yi amfani da dutse ko wani abu ne da shari'a ta halatta. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce falyutir. To shi falyutir din nan shi ne aka yi sabani a kansa. Me annabi yake nufi? To shi ne malam zai muna bayani. Wa hal fi fi'lihi, shin ce wanda manzon Allah ya yi, wanda zai yi tsarki na istijmari ya yi wutiri, shin annabi yana nufin ga aikin istijmarin? Ma'ana falyutir fi isti'mali al-istijmari, idan zai yi istijmarin to yayi hasso uku, ma'ana ya goge daya sannan ya saki gogewa biyu sannan ya saki gogewa uku ko sama ga haka, wuturi dai an ka ambata mara, ba dole sai ukun ba, biyar ma wuturi ne, bakwai ma wuturi ne, tara wuturi ne, sha ɗaya wuturi ne, haka ila akhirih. To annabi yana nufin falyutir, shin a aikin istijmarin annabi yake nufi? Au filjimari, koko annabi yana nufin a'a yayi wuturi, ma'ana ga ga shi duwatsun, abinda zai samu, ya samu duwatsu waɗanda suke mara, ko ya samu dutse uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya. Shin wancan na farko annabi ka nuhi ko wannan? To shine malamai suka tattauna, wasu suka ce yana yiwuwa annabi yana nufin a aikin, tunda annabi cewa kawai yayi falyutir, yayi wuturi. To wasu suka ce yana yiwuwa a aikin ake nufi, ma'ana tsarkin ake nufi, in zai goge to yayi wuturi. Sannan wasu suka ce a yana iya yiwuwa wajen neman duwatsun annabi yake nufi yaje ya nemi duwar wasu guda uku to shine yace alwutur wannan wuturi da annabi yace ayi halla shin ya sauka ne fi fi'ilihi aw fil jimari annabi yana nufin a aikin istijmarin koko yana nufin wajen tara duwar wasu to in kana fi jimarihi idan mun ce a falyutur ana nufin wajen tara duwatsun ne to ta ayyana fil fi'li to aikin ma shi ma ya shiga ya ayyana tunda yanzu in mutun zai yi tsalki bayan yayi fitsari ko gaidi sai ya nemi dutse uku sai yayi istijmari da kowanne daga cikin su kaga wajen tara duwatsun yayi wutuli wajen aikin kuma tunda ya goge da kowani shi ma an samu me shi ma an samu wutuli to shine ma'anar magana sa ta farko ahaduhuma yufiduhu fa'ilaini kaga na aikin ya shiga sannan kuma ta fuskar adadin duwatsun shi ma ya shiga to shine in kana fi jimarihi ta'ayyana fil fi'li anan hatta aikin shi ma ya ayyanu a wannan ihtimalin na farko la fi akasihi amma banda akasin wannan idan mun ce a'a ana nufin fi fi'ilihi falyutur ana nufin ya goge sau uku batu ake na aikin ba batu ake na ainihin tara adadin duwar wutsun ba to in mun ce wannan ihtimalin hadisin yake nufi to kaga wancan na farkon bai shiga ba saboda me saboda in ya samu dutse daya yayi so uku shike kaga ana aiki dai an ka samu ba samu wuturi ta fuskar yawa duwatsu ba to shine ma'anar ahaduhuma yufiduhu fa'ilihi kaga in mun do wancan na farko na biyu ya shiga in mun dauke na biyu to na farko ba zai shiga ba shine tara duwar wasu to shi da yace fa'uyyina na'am fa'uyyina kai wuturi kuma kaga sai dai ba za a ce ta fuskar duwatsun kai wuturi ba amma a aikin kai sannan in kuma mun doki ihtimali na farko to shi ma wanga zai shiga in mun ka ce a falyutur ana nufin duwatsun sai ya nemi dutse uku ko biyar sai tsarkin da kowanne kaga shikenan yawa to kaga kowanne da ihtimali aka dauka dai da aikin zai iya shiga a aiki zai iya shiga in mun dauki ihtimali na farko da na biyu shi dai aikin an samu me an samu wuturi na duwatsun ne ba a samu ba to yiwuwar kowanne yana iya dauka kuma ba wanda yake zahiri cikin ma'anonin nan guda biyu ba wanda yake wani karfi kowannen su karibi ne ba wanda za a rinjayar to wannan shine ma'anar ihtimali to shi yasa sai malamai suka ce wannan hadisi akwai ijmali cikin shi to shi yasa malaman fiqhu sai suke sabani wasu in sun ka zo falyutur sai kaga sun ce bi salasati ahjari kaga sun doma ana ta farko wasu man suka su ce falyutur salasan suna nufin a aikin kaga sun mi yawa to wannan ihtimalin shi ya haifan musu da ainihin wannan sabani to shine yace fa'uyyina saboda haka sai ya zamo wannan ma'anar tasa ita kadai ce za a ayyanar amma waccan ta farko ba za ta shiga ciki ba idan an ce wuturin a aiki ne to sai malai ya raba maka gardama yace wal haqu abinda yake zance na gaskiya wanda malaman usulul fiqhi al muhaqiquna suke akan sa mujmalun, wannan hadisi mujmali ne, mujmali ne, ma'ana ba ka da damat da zaka ɗo ɗayan ihtimalin wanda ya ɗo wancan kuma ka yi rigima da shi, ba ka da wannan dalili. An gane? Yauwa, in wani ya ce a kaje yana ba da fatawa cewa ka nemi dutse uku sai ka yi wuturi da shi shi kadai, to kar ka yi rigima da shi, saboda hadisin na nuni zuwa ga haka. Hadisin yana? Yana nuni zuwa ga haka. Su kuma wannan shi ne ra'ayin mafi yawan malamai da Sheikh Abdullah ya faɗa a nan cewa wal haqqu mujmalu, zance na gaskiya wannan hadisi mujmali ne, ma'ana duka ma'anonin nan ba wadda ta rinjaye wata, dukkan wannan ihtimala ne din. To sai su waɗancan malamai da suka ce ba mujmali ba ne, akwai su amma 'yan kaɗan ne, ba su da yawa, aka ce to me ye dalilinku? Suka ce dalilinsu ihtimalin da ya yi yawan fa'idodi, to shi za a ɗauka shi ne zahiri na farkon kenan. Faliyutir, ya yi wuturi gami filjimari, saboda haka su wannan suka ɗauka. Su a wurinsu ba ka da dama in za ka yi tsarki na hoge ka yi amfani da ɗaya. An gane? Dole sai ka abun nan shi shi kadai, dole sai ka nemi wani a wurinsu, mafi karanci dai uku. Sun ce kuma ba za ka yi amfani da ɗayan ba, saboda ɗayan da annabi shi ɗayan yake nufi ba zai ce faliyutur ba. Tunda in ɗaya ne sai ya ce bi wahidin, sai ya masa ƙaidi, amma tunda ya laƙi to ba ɗaya yake nufi ba. Suka ce to kaga wancan shi ya ɗauki ma'anoni guda biyu. Ihtimali na farko faliyutur fil jimari, idan aka nemi dutse guda uku sai aka yi amfani da kowanne daga cikinsu, to kaga a dutse an samu wuturi, ta fuskar aikin shi ma an samu wuturi, to kaga fa'idodin sun fi yawa sama ga faliyutur salasan ta fuskar aiki. In an ka samo dutse ɗaya sai istijmari da shi har sau uku, dutse kwaya ɗaya, to kaga wannan fa'idar sa ba ta kai ta wancan ba. To sai su malaman da suka ce wannan hadisin ba babu ijmali a cikinsa, sai suka ce wancan na farkon shi za a ɗauka saboda shi ya fi yawan fa'ida. To shi ne a Sheikhu Abdullahi zai ba su amsa. Sai ce li'annal akthara fa'idatan, dalilin da ya sa muka ce wannan hadisi mujmali ne, saboda ai wanda ya fi yawan fa'idodin nan da kuke magana a kansa, to ai yura ana ganin haka ne a karɓa an ilmi maqasudin, in ya zan dama an san manufar lafazin ga abin da ake nufi da shi. To da mu da ku duk ba mu sani ba, duka lalabe muke yi, mun muna ganin wannan hadisin yake nufi, mun ku kuma kuna ganin wannan yake nufi. To anan ba zancen a yi tarjihi ta fuskar wanda ya fi yawan fa'ida, saboda ana magana ne akan kaza shi ya fi yawan fa'ida, inda ana da yaqinin shi annabi yake nufi, to kuma babu wannan ilimin. Babu wannan ilimin tunda nassi bai nuni zuwa ga haka ba. Ko ba haka ba? Yauwa, sai ana da yaqinin cewa ma'ana kaza ake nufi, to sanan ne ake maganar a kalli tarin fa'idodinta sai a yi tarjihi a kanta. To hatta wannan na farkon da ake ganin shi ya fi tarin fa'ida, to babu yaqinin cewa shi ɗin annabi ka nufi banda wancan. To tunda haka ne ina zancen kuma tarjihi ta fuskar yawan fa'ida, kaga babu wannan. To shi ne yawan fa'idodi a ƙa'ida, to yura ana ganin sa ne an ilmi maqasudin, daga abinda aka san abinda ake nufi da shi tun karon farko. Da tun karon farko siyaki ya nuna ga ma'anar da annabi yake nufi, shikenan ba ja, babu wani ja, ko ba haka ba? to amsar da su malame suka ba su kenan. To wannan shine na farko cikin wannan zamu karanta a yau. In ka hada da na uku na wancan satin sun zama hudu kenan. Sura guda biyu ko? To ga na biyu. Sai ce kazaka lafzun baina hukumin shar'i wa lugawiyyin dara asrun mar'i. To kazaka haka yana daga cikin abin da aka yi sabani kan cewa akwai ijmali cikin sa ko babu. Lafzun idan muka samu lafazi a baina hukumin shar'iyyin wa lugawiyyin dara asrun mar'i. Asrun mar'i, asarun yana nufin hadisi, wato hadisi mar'i wanda aka ruwaice shi ai marwiyo, wanda aka ruwaita sai ya zamo dara yana kewayawa baina hukumin shari'i, tsakanin hukunci na shari'a wa lugawi da kuma hukunci na luga. Zai iya ɗaukar hukuncin shari'a ake nufi da shi tunda lafazi ne na larabci. Zai iya ɗauka kuma a hukunci na luga ake magana, abinda suke magana da shi kan alhaqaiq. Muna da alhaqiqatul shar'iyya, muna da alhaqiqatul lugawiyya, ta uku muna da alhaqiqatul urfiyya. Alhaqiqatul shar'iyya shine lafazi yazo yana magana akan wani abu da ya shafi shari'a, wata doka cikin dokokin addini. Shi kuma alhaqiqatul lugawiyya shine lafazi ya zamo an aje shi ne dan ya fa'idantar da ma'ana ta lugan lafazin. Ma'ana ake nufi a lugance, cewa haka Laraba suke amfani da shi tun kamin zuwa musulunci, tunda dama akwai larabci tun kamin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shari'a. Yazo ya same su kuma suna larabci. To sai ya zamo daga cikin alfaz ɗin da suke amfani da shi sai Annabi ya furta wani lafazi, amma da ma'anarsu su Larabawan, ba da ma'anar da shi aka aiko shi da risala ba. To shi ake kira da alhaqiqatu al-lughawiyya. Alhaqiqatu al-urfiyya shi kuma abinda urfin mutane, al'adan mutane ya gudana a kai, majoratin mutane masu hankalinsu, abin da ya zamo sananne a gunsu, wanda bai cikin addini bai cikin luga. To kamar yadda zai faɗa nan gaba, wani zubin zaka ga za a iya samun cin karo tsakanin haƙiƙa shar'iyya da haƙiƙa lugawiyya. To ya za a yi shi ma za a faɗi yadda za a yi magana a kansa. To nan lafazi ne muka samu, zai iya ɗaukan haƙiƙa shar'iyya, zai iya ɗaukan haƙiƙa lugawiyya. Shin shi ma irin wannan lafazin za a ce mujmal ne ko ba mujmal ba ne? To shi ne ya ce mar'i li shari'in, wanda an ruwaice shi har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama mai bayanin shari'a, bi ƙaulihi a cikin zancen nan nasa da yake cewa al-ithnani mutum biyu, fasa'ida ko sama ga biyu, jama'atun ai jama'a ne. Shin wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce kaulani. To akwai zantuka guda biyu a kanta. Wasu daga cikin malamai suka ce za ta yi ɗaukan haƙiƙa lugawiyya, saboda a gun malaman luga to jam'i yana farawa, wasu daga cikinsu yana farawa daga biyu zuwa sama, wasu daga cikinsu ba su da yawa haka, amma mafi yawansu sai adadi ya kai uku, daga uku zuwa sama. To shi ake kira jama'a. Shin wannan ka'ida ce Annabi yake kokarin ya tabbatar a wannan hadisi, ko ku a yana magana ne akan alhaqiqatul shar'iyya, cewa in aka samu mutum biyu suka yi jam'in sallah to za a ba su ladar jam'i, mutum biyu ko sama ga haka? Kaga sallah shari'a ce. to zai iya yuwa wancan na farko annabi ke nufi, zai iya yuwa kuma wannan yake nufi. To yanzu zamu ce shi wannan hadisi mujmali ne, tunda sanannen abu ne a gun Larabawa suna faɗan wannan maganar cewa al-ithnani fasa'ida ko fama fauqahuma jama'atun, biyu da abin da ya sama gare su jama'a ne, ma'ana adadin da za a kalla a ce jama'a ne to sai ya kai biyu. To wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan magana, kusan su malaman shari'a mafi yawancinsu akan wannan suke cewa jam'i yana farawa ne daga biyu ba wai daga uku ba. To shi yasa a littattafan fiqhu za a ce in mutum biyu suka yi sallah cikin jam'i yadda aka umarce su za a ba su ladar jam'i, amma mafi yawan su kuma malaman larabci biyu ba sa kiran shi jama'a sai sun kai uku ko sama ga haka, sai sun kai uku ko sama ga haka. To amma dai wannan sabani ne gun su karan kansu larabawa din, wasu suna kallon adadi biyu jama'a ne, wasu suna kallon sai ya kai uku. To shine sai wasu malamai suka ce wannan hadisi shi ma mujmali ne, saboda wannan magana da annabi ya faɗa yana iya yiwa ma'ana yake faɗa ta luga, haƙiƙa yake sai ya tabbatar ta luga cewa a lugance ma to biyu jama'a ne, haka abin da yake sama ga haka. Wasu kuma suka ce annabi yana magana kaga in wancan annabi yake nufi to sai zan mutum biyu in suka yi sallah ba za a ba su ladar jami'i ba. Saboda ba yana magana ne da ma'ana ta shari'a ba, an gane wata ka'ida yake kokarin ya bi ya tabbatar. In kuma aka ce a'a annabi yana magana ne kan salatul jama'a, in an samu mutum biyu suka haɗu suka yi jami'i to jama'atu su ma suna da hukuncin jama'a, to kaga nan ne za mu ce suna da mi, suna da ladar jami'i. To kusan su malaman shari'a sun tafi kan wannan cewa a nan haƙiƙatun shari'iyya annabi yake tabbatarwa ba ta luga ba. Saboda suka ce al'asal ga annabi sallallahu alaihi wasallama an turo shi ne don ya yi bayanin shari'a, ba don ya yi bayanin wasu ƙawa'id na larabci ba. An gane al'asal kenan shi ne babban hadafi na turo shi, duk da kuma karantar da ƙa'idodin larabcin kuma sun shiga, amma ba su ne babban hadafi ba. Babban hadafi shi ne ya yi bayanin shari'a. Suka ce to in muka samu ya furta wani lafazi ko da yana da ma'ana ta luga to za mu ɗauke shi ne akan ma'ana ta shari'a, an gane bina'an alal asal, sai mu yi gini akan asali. To sai zan dai shi wannan hadisi bai ma tabbata ba. Hadisi ne da'ifi, kusan malamai da yawa sun raunana shi. Al-Imam At-Tirmidhi ya ruwaice shi, haka Ibn Adi a littafinsa Al-Kamil, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, saboda Al-Imam Al-Bukhari ya yi tarjama da shi a cikin Sahihul Bukhari. Mun san tarjama ko agun Al-Imam Al-Bukhari, tarjama shine yazo bayani akan wani babi ko wani fasali sai ya samu wannan fasalin suna, to shi ake nufi da tarjama. To da yazo bayani akan sallah ta jami'i, yazo magana akan mutum biyu in sun haɗu sun yi jami'i ko sama ga haka, to sai tarjama da wannan lafazin, amma bai kawo shi a matsayin hadisi ba. To shi Ibn Hajar da ya zo a Fathul Bari, sharhin da ya yi wa Sahihul Bukhari, sai ce wannan hadisin an ruwaice shi ta hanyoyi daban-daban ta hanyar jama'a min as-sahaba irin su Abu Umama irin su Abu Musa al-Ash'ari irin su Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As adadi da yawa yace to amma duka suna da rauni tabbata ba baka Sheikh al-Albani shima a littafin sa Irwa'ul Galil fi takhariji ahadisi manaris sabil shi ma yayi magana akan wannan hadisi yace dukkanin hanyoyin sa basu tabbata ba kuma raunin su ya kai matukan da ba zai yi a hada su su tashi juna ba eh saboda raunin yayi yawa eh to hadisin dai bai tabbata ba amma su alfuqaha'u suna yawan amfani da shi eh suna yawan amfani da shi a matsayin cewa annabi ya faɗa eh to amma harakar hadisi ba zai ta ba da dama a inganta shi wannan hadisin ba to amma tunda ya shahara a gun malaman fiqihu ba laifi ya iya ba da misali da shi ba laifi wa minhu daga ciki kuma hawa yau shine na biyar qauluhu zancan annabi sallallahu alaihi wasallama da yace tawaful baiti salatun yana ishara ga hadisin aqwafu bil baiti salatun hadisi abdullahi dan abbas hadisi ne wanda yake tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace dawafi ga ka'aba shi ma sallah ne zai iya daukar ai ka salatin sai zan annabi tashbihi yake tsakanin dawafi da sallah sai zamu kenan abinda ake neman mutum ya hanu gare shi in yana sallah to haka shi ma dawafi kawai bambancin dawafi da sallah shine magana shi ne kawai bambancin su amma yadda ba a sallah sai da tsalki to haka shi ma dawafi ba a yinsa sai da tsalki amma ya halatta in kana yi ka yi magana babu komai to iz domin muhtamalun ko muhtamilun da zaka iya karanta lafazin lissabti wannan hadisi muhtamali ne lissabti wato ga wanda yake adili shine wanda ya ruwaice hadisin ko kuma muhtamalun lissabti shi ma wannan muhtamali ne ma'ana mujmali ne a gun malami wanda yake adili tabbatacce a karatu dole in yazo shi ma zai ce maka to waɗannan hadisai suna daga cikin hadisan da za a ce suna da ijmali to sabanin shine shin ce wanda annabi yayi at-tawafu bil baiti salatu lafaza as-salatu shin annabi ya furta shine da ma'ana ta luga ko da ma'ana ta shari'a a luga ya an ce as-salatu ad-du'a a lugar larabci ga ya can wasalli alaihim amma a hakika ta shari'a in an ce sallah to wata abu ce wadda ta kunshi wasu abubuwa da dokoki da tsare-tsare da sauransu to na farko annabi yake nufi koko na biyu kaga an ce na farko na lugar annabi yake nufi sai ya zamo kenan dawafi yana da hukuncin addu'a ne at-tawafu bil baiti salatun aika salatin aika du'ain tawafi ga ka'aba to kamar addu'a yake kamar matsayin addu'a yake sai zamo hukuncen da ake ba sallah ba za a ba tawafi shi ba wannan tabayu waɗanda suka ɗauki hadisin da wannan ma'anar suke bada fatawan mutun ko yana dawafi alwalarsa ta tawalwale kawai ya ci gaba to wannan ya daga cikin madogararsu suka ce saboda salatun anan annabi ba yana nufin sallah ta shari'a ba yana nufin sallah lugatan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a salatun dinnan annabi yana nufin salatun shari'iyya to anan ne su kuma suka ce duk wani doka da aka sanya shi ga sallah in banda magana shi kadai aka yi istisna'i shi ma wasu dalilai suka hadisin ya ware to duk wani hukunci da ya shafi sallah ya shafi dawafi to shi yasa a wurin su koda kana dawafi alwalaka tawalwale dole ka yanke dawafin kaje ka yi mi kaje ka sake alwala ko sannan ka mi sannan ka dawo kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai kuma shine abin da yafi karfi daga cikin zantukan malamai to amma dai duk da haka dai hadisin yana nan mujmal dinsa yana nan mujmal dinsa duk da kuma anan abin da yafi cancanta a bashi ma'ana ta shari'a din kamar yadda zai fada sai ya ce ikhbaruhu to ga wata ka'ida asliya ka rike ta za ta yi ma amfani ikhbaruhu duk abin da annabi zai bada labari da shi fi lugatin shin za a dauke shi ne a luga au shari'i ko za a dauke shi ne a bashi ma'anar shari'a in annabi ya furta lafazi tunda annabi baya magana da wani yare sai larabci sai ya faɗi wani lafazi kuma lafazin nan yana iya ɗaukar ma'ana ta shari'a yana ɗaukar ma'ana ta luga to ina za ka ɗora sai ya ce maka walhaku abinda yake gaskiya hamlu shari'in fi shari'i a ɗauki zantukan mai bayanin shari'a ga hakika ta shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance na gaskiya saboda wancan abin da muka faɗa ɗan cewa babban magaza babban manufa da ta sa aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shine dan yayi bayanin shari'a fasda bima tu'mar a gani bima tu'mar ai mina shari'i to tunda haka ne idan ya furta magana koda ma'anan nan tana ihtimalin labazin yana yiwuwa a bashi ma'ana ta luga to mu kyale luga din mu me wannan in babu almurajjih in akwai almurajjih wanda ka nuna luga din za a koma to can za a koma zuwa gare ta in babu qara'in za a yi magana akan alqara'in ko da kashe-kashen su mai yiwuwa kila karatun mu na gaba qara'in siyaqiyya lafziyya kharijiyya duk za mu zo kansu waɗanda su kuma za a yi amfani da su in ka zo irin wannan sai ka yi amfani da su sai ka yi tarjihi sai ka yi tarjihin ɗaya daga cikin wannan ihtimalat din to amma nan yana magana anan in babu almurajjihatu to al'asal akan ɗora zancen annabi akan shari'a ba akan yawwa kenan at-tawafu bil bait salatun anan sai mu ɗauka salatun shari'iyya annabi yake mi yake nufi ko haka wancan hadisin da ya tabbata al-ithnani ko al-ithnani fasa'ida ko fama fauqahuma shi yazo a lafazin hadisin fama fauqahuma jama'atun to amma ba zai haunan anan ba mala ya amfani da shi madadin fasa'ida baitin zai kare to inda ya tabbata sai mu ce kaga anan annabi yana magana ne da ma'anar shari'a annabi yana magana ne akan salatul jama'a jam'i a cikin sallah an gane ba wai ma'anar da mai jam'i yake farawa a gun larabawa ba annabi wannan yake magana ba saboda me an aiko shi akan shari'a ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ذاك جاء والنشيني نبتر أنغاني إتا لغا وسيلة تيد أكي أمباني دي إتا نإسد دساقون بزيو أإسد دساقون بسيلة إتا أم فهم جواننا أما ساقون شيني المقصود amma kuma makasudi din ba zai samu ba dole kuma sai ka biyo ta hanyar waccan wasila din to shi yasa ai kuke ji ana cewa ana ce musu ulumul ala an gane yawa ma'ana ilmomi ne na wasila da za su kai ka zuwa ga makasudi ina ba tare an gane yawa kamar mai jin yunwa to babu abin da zai ya gushe masa da wannan yunwa sai ne to cin abinci wasila ne ba shine makasudi ba an gane wasila ne sai ya ce shi ba zai ci abinci ba kuma dole sai ya rabu da yunwa kai kaga sai a ce bai da hankali to haka wanda yace zai zama malami amma ba ruwa ne da larabci mahaukaci ne saboda larabcin hanya ce ta sanin shari'a babu wata hanya da zaka gane wannan sako da annabi yazo da shi dole sai ta wannan hanyar shi kadai shi sa duk wani yare da za a ce a koya ma addini da shi ba larabci ba to ba zaka taba zama malami ba shi sa duk manyan maluman da aka yi waɗanda suke son su zama manyan malamai sai ga sun dage sun koyi larabci kamar su a Sheikh Abdullahi kaga ba larabawa bane ba da larabci suke amfani da shi ba fulani ne duk da asalin fulani din kuma larabawa ne Qurayshawa ne to sai suka tashi suka koyi larabcin shi yasa suka samu damar rubuta waɗannan littattafai suna ta bayanin abubuwa na shari'a to kuma malamai na da wata ka'ida cewa alwasa'il laha hukumul maqasid duk abinda maqasid yake da shi na hukunci ko wajabci ko musahabi to wasilar su zuwa gare su shi ma ya dau wannan hukuncin shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a littafinsa iqtida'us siratul mustaqim mukhalafata ko li mukhalafati ashabil jahim yace famala yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu yace sanin shari'a wanda Allah da ya turo annabi da ita ba zai yi ba dole sai da larabci shi kuma aiki da shari'an nan wajibi ne gare ka sai ce to duk abinda wajibi bai cika sai da shi shi ma wajibi ne ina larabci shi ma ya zama mi ya zama wajibi eh shi ba kaga ya zama wajibi to shi ne wannan eh to shi yasa malamai suka yi ijma'i ga wanda bai san larabci ba cewa bai halatta yayi fatawa ba bai halatta ba saboda shari'an nan da larabci aka rubuta ta Qur'anan Arabiya haka Allah ya ce to kaga dole sai ka hakura ka bar ma Allah eh kai ma sai ka koya kaga su al-Imam al-Bukhari duk ba larabawa bane koyo suka yi har suka zama manyan malaman hadisi al-Imam al-Bukhari mutumin rasha ne koyo yayi kaga sauran maluma mafi yawan malamai da aka yi a musulunci ba larabawa bane waɗanda suka hidinta ma musulunci mafi yawansu ba larabawa ba ne to wannan ana magana ga mai son ya zama malami amma wanda shi ya yarda ya gamsu shi ba malami ba ne kuma bai da niyya ya zama malami shi kenan sai ya je ya dinga fatawa akan hukunce-hukunce na shari'a ana mai bayani da Hausa ko da Fulatanci ko da yaren da yake ji amma kare kuskura ana tattauna matsala ta addini ya sa baki ba layinsa bane in yana son wannan to sai ya koma makaranta ko ba shikenan ba in ana magana shi ma sai ya sa baki to sai na ƙarshe na shida kazaka ma fihi al-musamma shar'i hakanan abin da yake ambatonsa ya zo a shar'ance walluga wish-shar'iyyu shar'an mar'i hakanan kuma ambatonsa ya zo a luga shine wallugawi ambatonsa ya zo a luga ambatonsa ya zo a shar'a to sai ce ash-shar'iyyu shar'an mar'i to anan sai ya zamo na shari'a din to shine ake ruwaita kuma shi ake tabbatarwa ana shine za a yi amfani da shi a wasu hadisai koda an same shi ya zo da ambato a lugance an ji ana ambatarsa a luga da ma'ana ta luga to amma nan kuma a shar'ance annabi ya yi amfani da shi to sai a bar shi a kan matsayin shari'a dama can su waɗancan ana magana ne inda ya zan babu abinda za a yanke hukunci da shi cewa ga wanda ga ma'anar da anka furta lafazin da shi to nan akwai ƙarina ko dalili wanda ka tabbatar da cewa kowanne an sa masa wannan sunan a lugance da shar'ance dan ba magana ihtimali ake ba an gane magana wata fuskar aka ambace shi da ma'ana ta luga wata fuskar aka ambace shi da ma'ana ta shari'a saboda haka suna biyu yake da su lafazi ne daya to shine yace ash-shar'iyyu mar'i shar'an to na shari'a shine ake kiyayewa ina misali tawaddu جاء في الحديث مما مسته نار النبي صلى الله عليه وسلم يتشي توضأ فيما مما مسته نار حديثنا عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا عن سكن مسلم صورة لتتفاي النبي يتشي إن كنت أبن دعك دفع دوتا كنا دعر والله to in kun gama cin abincin to ku sake alwala tawaddu to shi wannan labazin tawaddu an ambace shi da ma'ana ta alwala yasa zamu ga wudu'un nabi sallallahu alaihi wasallama babul wudu'i kaga duk wannan ma'ana ce ta shari'a to haka kuma an ambace shi da ma'ana ta luga tawaddu'a fulanun ma'ana ya kurkure bakinsa ko ya yi tsafta shi ma akan ce tawadda'a lugatan a gane yawwa al-wudu'u a luga ana nufin tsafta kawar da wani abu datti ko wata ƙazanta to anan tunda mun samu gashi har aikace ma annabi ya yi alwalan kuma lafazin alwalan ya zo a bakinsa an gane to shi yasa suka ce duk wani hadisi da muka samu annabi ya ambaci wannan lafazi to sai mu bashi ma'ana ta shari'a sai a bashi ma'ana ta shari'a wasu kuma malamai suka ce a'a abinda annabi ke nufi anan tawaddu mimma massathu narun ma'ana ku kurkure bakinku shi ake nufi idan kai alwala sai ka ci abin da aka dafa ko tuwo ko nama to kana gama sai ka kurkure bakinka kawai sai ka je ka yi mi ya ga ci in wani ya ce ba to ai baka saki alwala sai ka ce ai tawaddu an ga ci a kurkure baki to kuma na kurkure to ai kuma na kurkure to wanne annabi yake nufi da wannan hadisin to shi ne sai su malamai suka yi sabani wasu daga cikin malamai suka ce cin abin da wuta ta taba yana kare alwala wasu sun tafi akan wannan sai suka dauki ma'ana ta shari'a suka ce shi ake nufi anan duk da ba sa inkarin kuma tawadda din yana da ma'anar kurkurar baki an ruwaice shi a luga bal ma ya zo a wasu wuraren an furta shi kuma da ma'ana ta luga amma dai su anan sun bashi ma'ana ta shari'a wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wanda minhum al-malikiyya suka ce tawadda'u anan kurkurar baki ake nufi yasa a malikiyya don ka yi alwala ka ci wani abu da aka dafa alwalar ka tana nan daram sai dai in ka gama kawai ka samu ruwa sai ka kurkurar baki ka je sai ka yi sallarka to wannan shi ne abin da yake a rubuce a mazhaba to ƙarshe dai malam ya ce zai yi mana bayani me za mu ɗauka to shi ne ya ce halli shar'in yunma shi wannan hadisi shin ana jingina shi ga shari'a da ma'anar alwala ake nufi a shar'ance ko ko da ma'anar tsafta aw lugawi ko za a jingina shi ga luga to fala asahu wale yace to mafi inganci shari'i ado na shari'a ado na shari'a shine mafi inganci to sai su waɗanda suka ce a ɗauke shi a wannan hatta cikin malikawan sai suka ce hadisin mansuhi alwala ake nufi amma dai kuma an shafe hukuncin bai aiki yanzu to shi yasa ba su tafi akan hadisin ba an gane wasu daga cikinsu kuma su suka fi yawa wasu kuma suka ce a'a ma'ana ce dai ta luga wannan tasa ba su ba da fatawa a kansa ba to me dalili iz huwa urfu shari'in saboda bayanin shari'a shine yake sananne a gun li shari'in mai bayanin shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ba shi da shari'a ba bayanin shari'a yake mai shari'a shine Allah to urfin annabi shari'a saboda ita an ka turo shi da ita fil asal sai ya ce fi shari'i a cikin shari'a urfu shari'in fi shari'i abinda yake sananne ga mai bayanin shari'a shine duk abinda zai furta shine a cikin shari'a duk abinda zai aikata shine da sunan shari'a wannan shine al'asal sai dai an samu wani dalili wanda ya nuna cewa aikin saka za ya yi shi ne urfan ko wani abu na daban ko ɗabi'atan amma al'asal duk abin da aka ruwaito daga annabi na magana ko na aiki to addini ne an gane saboda wazifar da Allah ya dora mai yake to anan shi ne zance mafi inganci waccan dai ka'ida ce da ya faɗa farko ita ta ya sake tabbatarwa a nan ikhbaruhu fi lugatin aw shari'i wal haqqu hamlu shari'in fi shari'i to ita ta yake ƙarfafawa a nan cewa abin da yake sananne a al'adance ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne in zai yi magana ne don bayanin shari'a ba don bayanin wata ka'ida ta luga ba kadan bayanin wata ka'ida ta luga ba to da wannan suka yi tarjihi amma kuma zai iya ɗaukar waccan ma'anar amma saboda wannan dalili sai aka ce to a ɗauki wannan ma'anar zuwa ga wancan to haka sai ya zamo kaga hadisin ba mujmali bane tunda ma'ana ta shari'a kenan kaga ita tafi fitowa fili to su ne ƙarshe mas'alolin da dai malamai suka yi saɓani a kansu tsakanin masu ganin cewa mujmalai ne da waɗanda ke ganin babu ijmali a cikinsu da kuma bayanin kowanne da wanda ya tabbata mujmal ɗin ne da wanda kuma duk dai malam ya yi ƙarin bayani a kai amma su wannan na ƙarshe-ƙarshe dukkansu ba mujmalai ba ne waɗanda za a rinjayar da urfin shari'a akan su akan na al'ada. So wani darasin sai a tashi bayani akan al-qara'i. Idan ka samu irin wannan lafazi to sai kai amfani da su qara'in din sai kai tarjihi. Hadisi ne ka samu zai iya daukan ma'ana kaza zai iya daukan ma'ana kaza. Yawwa to kuma kana son dole sai kai tarjihin ɗaya daga ciki saboda ba zai yi ai aiki da ma'anonin duka ba. To sai kai amfani da waɗannan qara'in din da za a ambata kusan guda uku. Lafziya, siyaƙiya, kharijiya. To suna da matuƙar amfani su. Insha Allah ta'ala sati mai zuwa su ne darasin mu akai. Binda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka, kuskure kuma Allah shi yafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.